Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan safiyar Alhamis 22 ga watan Maris shekarar 2018 akan mitoci da suka hada da 40, 49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya ji mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya. Sai kuma Alpha Radio a birnin Kumasin kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samu mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanku da warhaka. Baba Yakubu Makiri ne tare da Lada Ibrahim Ayawa. Zamu gabatar muku da shirinmu na wannan safiyar kafin ku ji rahotannin mu ga kanan labarai.
Yanzu haka dai an mayar da ƴan matan kwalejin da ci su 101. Ana sa ran shugaban Amurka Donald Trump daga yanzu a kowane lokaci ya kalubalanci kasar China game da harkokin kasuwanci. Amurka ta ce ta yi wani tattaunawa da wasu kawayenta game da yarjejeniyar makamin nukiliyar kasar Iran.
Kamar yadda kuka ji a kadan labaran, ƴan Najeriya na ci gaba da yin martani a kan dawowar da ƴan matan makarantar sakandare na Dabci da ƴan Boko Haram suka yi.
Su suka dawo da su, ba mu san abin da gwamnati ta yi ba, amma su suka dawo da su.
Muhammad Malami daga Damaturu ke murna sako matan Dabci da aka yi farfado da fatar mutane cewa inda rai da rabo.
Wasu gwamnonin arewacin Najeriya guda shida sun sanya hannu akan wata yarjejeniyar yaƙi da cutar rashin inna bisa taimakon gidauniyar Bill Gates a Sokoto. Sai kuma Grace Alheri Abdu na tafi da shirinta na domin iyali, amma duk sai an gama shan labaran duniya.
Mausare, assalamu alaikum. Wata ɗaya bayan kwashe ƴan mata a kwalejin mata da ke garin Dabci su 110 jiya Laraba, mayakan Boko Haram da suka yi garkuwa da su suka sako kusan dukkansu. Wannan ya farantawa iyaye da ma sauran al'umma rai kwarai da gaske. Sai dai abin tambaya shine ko menene ya haifar da sakin waɗannan ƴan matan? Idan dai ba a manta ba, cikin satin ta gabata ne shugaba Muhammadu Buhari ya ziyarci garin na Dabci kuma ya musu alƙawarin cewa za a sako yaran cikin lumana ba tare da amfani da ƙarfin soja ba. Muna da ƙarin bayani bayan labaran duniya. Daga yanzu zuwa kowane lokaci ana sa ran shugaban Amurka Donald Trump zai kalubalanci China kai tsaye, wanda ba mamaki rikiɗe ya zamo babban saɓani ta fuskar kasuwanci tsakanin manyan ƙasashen biyu mafiya ƙarfin tattalin arziki a duniya. Ɗaukar mataki kan China game da cinikayya martani ne kan satar fasaha da ɗaukar wasu wato fasahohin Amurka zuwa ga wasu kamfanonin China. Ana sa ran shugaban na Amurka ya bayyana waɗannan matakai a wani lokaci yau Alhamis. A jajibirin da ake sa ran ɗaukar wannan matakan, jami'ai nan Amurka sun shaidawa manema labarai cewa an kwashe tsawon wata ɗaya ana bincike, kuma ana wannan bincike ne ƙarƙashin sashi na 301 na dokar cinikayya ta Amurka ta shekarar 1974 game da take-taken China ta fuskar kasuwanci. Dama dai da yawan ƙasashen duniya suna kallon ƙasar ta China a matsayin wadda ta kare dokokin kasuwancin ƙasa da ƙasa, duko da yake ta shiga cikin ƙungiyar cinikayya ta duniya a shekarar 2001. Hukumomin ƙasa da ƙasa sun juma suna kallon China a zaman ƙasa wacce ta saba dukkan ƙa'idojin cinikayya tsakanin ƙasashen duniya, duko da cewa ta shiga ƙungiyar cinikayya ta duniya a shekarar 2001. Sai dai yayin da ake jiran wannan tsatsauran matakin daga Amurka, mahukunta a ƙasar ta China sun ce sun san cewa ba shakka wannan lamari zai musu illa. A halin da ake ciki kuma, Amurka da tarayyar Turai sun shirya tsaf domin fara wani zagaye na shawarwari da zumar warware dukkan wani saɓanin ta fuskar kasuwanci, ciki har da daftarin sabon haraji akan ƙarafa da dalma da Amurka take shirin azawa akan kayayyakin da ake shigo da su ƙasar. Amurka ta ce ta yi tattaunawa mai ma'ana tsakaninta da ƙawayenta a Turai a cikin satin da ya gabata akan wasu sauye-sauye da yarjejeniyar da aka ƙulla kan shirin nukiliyar Iran. Sai dai ta ce tana gudanar da wani shiri na ɓacin rana idan shawarwarin ya sukurkuce, kuma shugaba Donald Trump ya yanke shawara na janye Amurka daga cikin yarjejeniyar da aka ƙulla a shekarar 2015. Babban jami'in da ke kan gaba a wannan tattaunawar daga ma'aikatan harkokin wajen Amurka, Brian Hook, wanda shine director a shirye-shiryen tsare-tsare kan manufofi, ya shaidawa manema labarai jiya Laraba cewa ba zai iya hasashe ko tattaunawa da Amurka da Birtaniya da Faransa da Jamus na cimma wata yarjejeniya da za a tallafawa ta farko domin magance abin da shugaba Trump yake kallo a zaman rauni akan daidaituwar ta farko. Za a iya samun hakan saɓanin nan kafin watan Mayu. ranar 12 ga watan Mayu ne dai aka tsayar cewa gwamnatin ta Amurka za ta yanke shawara ko ta ci gaba da aiki da yarjejeniyar ta wajen sassauta wa Iran takunkumin kare tattalin arziki kamar yadda aka amince tsakanin manyan kasashen duniya da Iran. Iran ta ce ba za ta amince da wani canji a yarjejeniyar ta farko ba, amma kuma jami'an diplomasiyyar kasashen Turai sun nuna cewa za su yi goyi bayan wasu canje-canje domin ganin an cimma nasara kan wannan yarjejeniyar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Masu jefa kuri'a a Holland jiya Laraba sun amince da wani kuduri da aka yi kuri'ar raba gardama a kanta na baiwa hukumomin leƙe ikon kallon sakonnin internet a kuma daidai lokacin da labarai suke fitowa cewa kamfanin Facebook da ya kyale aka yi amfani da bayanan mutane miliyan 50 wanda ya sa ake maido da muhawara kan batun sirrin bayanan mutane a dandalin ko kuma shafukan sada zumunta. A wannan kuri'ar ta jin ra'ayin jama'a bayan sun kada kuri'a ya nuna cewa kashi 49 sun amince da samar da wannan sabon tsari yayin da kashi 48 suka ce ba su amince ba, sai dai wannan kuri'ar ba tilas ne bane a yi amfani da shi. Yanzu dai Prime Minister kasar zai bar doka ta yi aikinta domin ko batu ne da majalisun dokokin kasar duka biyu suka amince da shi. Prime Minister ya ce ba wai mun yi haka bane domin kasar mu tana cikin wani hatsari ko barazana, a'a wannan matakin zai kara wa kasar matsaro. A halin da ake ciki kuma shugaban kamfanin Facebook Mark Zuckerberg a hirin da ya yi da kafofin yaɗa labarai daban-daban a jiya Laraba ya ce a fili yake kamfaninsa ya yi kuskure a irin rawar da ya taka a tara bayanan mutane ba bisa ka'ida ba. Wannan babban cin amana ne, ina matukar nadaman faruwa haka, muna da haƙƙin ganin kare bayanan mutane, Zuckerberg ya gabatar da wannan batu a tashar talabijin ta CNN. Ministan Shari'a kuma Attorney General na Amurka Jeff Sessions ya bukaci masu gabatar da kara na gwamnatin tarayya da su bukaci hukuncin kisa akan wasu shari'u masu alaka da muggan miyagun kwayoyi. Jeff dai yana jaddada goyon bayansa ne ga shawarar da shugaba Donald Trump ya bayar game da yaki da mummunar bala'in shaye-shayen miyagun kwayoyi da ya addabi kasar a halin yanzu. A cikin wata wasiƙa ko shawarwari da ya aike wa lauyoyin gwamnatin tarayya su 93 a duk faɗin kasar, Session ya ce tilas ne su duba duk wata damar da suke da ita na ganin an shawo kan wannan matsalar shaye-shayen kwayoyi ciki ko har da duba yiwuwar amfani da hukuncin kisa idan hakan ya dace.
Ladan Ibrahim Ayawa kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kamar yadda kuka ji a labarai, al'ummar Najeriya na ci gaba da mai da martani akan dawowa da ƴan matan makarantar sakandare na Dabci da mai kamo kwaram suka sace kwanakin baya, lamarin da ƴan kasar suke ganin ba sabon ba. Ra'ayoyin jama'a dai sun bambanta, kuma ga Madina Dauda ta tuntubi Aisha Yusuf na kuta kungiyar Bring Back Our Girls mai fafutukar ganin an kwato waɗannan matan.
Muna farin ciki, muna akan wannan, kuma muna kuma kira ga gwamnati cewa ya kamata ta fito ta yi wa jama'a bayani gani yadda lamarin ta tafi nan da nan, wai an boko harin sun daro su, ya kamata gwamnati ta fito ta yi bayani. Mu ƴan kungiyar Bring Back Our Girls akwai tambayoyi guda 14 da muka yi wa gwamnati, to ya kamata ta gargarta ta amsa tambayoyin nan, kuma mu kotun da muka ce zamu je kotun din still zamu ci gaba da wannan matakin da muka dauka.
Bayanai da suka biyo bayan sako ƴan matan ya nuna cewa sai da jami'an tsaro suka dakatar da ayyukan su na dan lokaci saboda kada a rasa rai a lokacin da ake komowa da ƴan matan zuwa gida Dabci. Wani abu da shugaban kungiyar NPF wato National Patriotic Front Comrade Isa Tijani ya tsokaci a kai.
Shugaban kasa Muhammadu Buhari shi ne target din, shi ma ya sani, ba sai na faɗa ba, shi ma ya san he is a target. Saboda haka dace da ke yanzu fa dabara ta rige ga mai shiga rija. Shi shugaban kasa in ya san wannan abun kuma ya san gashi a kasa ma kana gani, kina ganin kiye ya karara. Bahaushe ya ce makiyinka ko giwa ya gani aka faɗaka zai ce bera ne.
Amma a nashi ra'ayin shugaban amintattu na kungiyar Coalition of Northern Groups Nasura Ashir Sharif ya ce kasuwa ce ta budewa waɗansu a Najeriya.
Shugaba Buhari ya tsaye nazari akan shugabannin madafin tsaro na ƙasar nan gaba ɗayansu ya sa alamar tambaya akan su duk gabaɗin su. Ya kamata ya tsaya yi nazari akan wannan abun. Na biyun su abin da nake so in jawo hankalin shugaba Buhari a nan gurin shine ya gano cewa fa kamfani ne wannan fa aka bude shi fa. Allah ne kadai san wanda za su mori wannan kamfanin.
Duk da jawabai da ke nuni kaman jami'an tsaro na kokari wajen cin karfin yaki da ta'addanci da ya kwashi kusan shekaru 9 ana fama da shi a Najeriya, ɗaya cikin 'ya'yan jam'iyyar PDP Dr. Umar Ardo ya ce akwai lauje cikin naɗi.
Wannan abun bai iya yiwuwa in ba gwamnati ne take yin shi ba. Gwamnati kuma sai dai gwamnatin tarayya, don ko gwamnatin jiha bata isa ta yi abun nan da ya kasance ba.
To madalla a gaida Madina Dauda. A jihar Neja da gwamnatin jihar ta fitar da sanarwar yabawa shugaban kasa Muhammadu Buhari akan dawowa da 'yan matan dabcin. Mustapha Nasir Batsari ya jiyo mana ra'ayin jama'a inda ya fara da gwamnan jihar Abubakar Sani Bello.
Gaba da matan 'yan mangata da aka soko mun fahimci ki kware da gaske, kuma muna fata ka kai ƙara faruwa. Wannan hali da ake ciki na ɗaukan 'ya'yan mutane mata musamman daga makatunsu bai mana ba, kuma ya kamata a tashi tsaye wajen tsaro saboda a kare 'ya'yan mutane a makarantu.
Mai sharhi akan al'amuran yau da kullun Abdulkadir Nahuntuwa ya ci jajircewar da shugaba Muhammadu Buhari ya yi akan lamarin yasa aka samu nasarar da aka samu na dawo da waɗannan 'yan mata.
A nasarar da aka samu gaskiya shugaban ƙasa Muhammadu Buhari bai zauna ba tun lokacin da aka sace yaran nan, yake ta kokari yake ta zantawa da shugabannin tsaro na ƙasar nan. Ha aka samu nasarar dawo da su cikin lokaci.
Shugaban kamfanin jaridar Niger Watch Malam Yahaya Mahmud ya ce sun yi farin ciki da aka samu nasarar dawo da 'yan matan, amma kuma suna da tambayoyi da za su yi ma hukumomin Najeriya a nan gaba.
To gaskiya mun yi murna saboda duk wanda yake da yaya ya ga cewa ai garkuwa ga yayan shi, kaga dole zai yi murna sako su. Amma kuma yanayin da aka sako su kuma ya sa kuma mun saki komawa baya muna ta nazari a kai.
Ko yarjejeniya aka yi, ma'ana an zauna teburin shawara da su aka
yarjejeniyar da aka dawo. Shi kenan kowa lokaci ta zama teburin shawara za a riƙa yi. In har aka ci gaba da haka fa wannan abun fa zai zo ya kici ya cinyewa. Sai ka ga ana ta maimaita irin wannan abu, kuma wannan abun laifi ne mai tsanani ne kuma nauyi da zai iya sa kasan wa idan jama'a da zai ja mana abun kunya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari. Nasiru Adamu Ali Kaya kuma ya ji ta bakin wasu 'yan Najeriya a ciki har da wani da aka dawo masa da 'yarsa.
Su suka dawo da su, ba mu san abin da gwamnati ta yi ba, amma su suka dawo da su.
Muhammad Malami daga Damaturu ke murna sako matan dabci da hakan ya farfado da fatar mutane cewa inda rai da rabo. Rashin barin ɗaya daga matan ta dawo don bayanan da ke nuna rashin shigarta musulunci ne jawo haka ya samu martani daga shugaban JBS Sheikh Abdullahi Balalau da ke ganin ba musulunci ko na ƙwayar zarra a wajen 'yan Boko Haram.
Cewa akwai wacce bata dawo ba, kuma an ce bata dawo ba ne saboda ta ƙi karɓan addinin musulunci. Ina ganin ba a yi wa musulunci adalci ba. Duk wanda ya san addinin musulunci ya san Allah maɗaukakin sarki ya ce la ikraha fiddin. Babu tilastawa cikin addinin musulunci ka kama mutum ƙarfi da yaji ka ce sai ya shigo musulunci. Addini ba ya tilastawa, ai wa'azi za ka yi da bayananka, ka faɗi abinda Allah ya ce, abinda manzon Allah ya ce, wanda ya sha'awa sai ya yi imani, wanda kuma bai yi sha'awa shigowa addinin musulunci ba to ba za ka tilasta mishi ba.
Haka nan shi ma Ado Malam Madalla Yobe da ya taba ɗanɗana kashe ɗansa da 'yan Boko Haram suka yi abu ne yadi, ya ce koma dai yaya babbar nasara ce samun matan a takadirin lokaci in an tuna yadda aka yi ta turka-turka akan matan Chibok.
Abinda yanzu ya fi saura ke ta addu'a sauran ma na Chibok din da basu gama zuwa ba gaba daya. Allah a cikin ikonsa Allah sa su ma su dawo kamar yanda iyayen waɗannan na dabci suke murna yau. Allah sa gobe ma mu ji na sauran Chibok din sun dawo gaba daya, kuma za a ci gaba da gode wa al'umma Nabi wanda suke addu'a tunda ba dare ba rana ba Kristan ba musulmi, sanin kowa ne ana ta addu'a kan irin waɗannan abubuwa. To alhamdulillahi an fara gane bakin zaren.
Ita kuma Amina Aliyu wace a Abuja da ke ganin barazanar Boko Haram ba za ta hana neman ilimi ba.
Ba abinda zai maida hannu a gogo baya gurin neman ilimi. A matsayina na 'yan Najeriya kuma haifiya ga yara, alhamdulillah na ji daɗi, na yi farin ciki ƙwarai da gaske 'yan matan dafce da aka maido.
Nasura da Malika a murar Amurka daga Abuja.
Ku tausaya ku agaza waɗanda ku kai garkuwa.
Kuma da la a gaida Nasiru Adam Malika ya Gwamnonin Arewacin Najeriya guda shida sun rattaba hannu a kan wata yarjejeniyar yaƙi da cutar shan-inna bisa taimakon gidauniyar hamshakin attajirin na duniya Bill Gates da kuma ta Aliko Dangote a Sokoto. Ga dai Murtala Faruk Sanyina da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Taron dangi ne na dukkan masu ruwa da tsaki da suka hada da manyan hamshakan attajiran duniya Bill Gates da Aliko Dangote da gwamnonin jihohin Sokoto, Kano, Kaduna, Bauchi, Borno da Yobe. Kazalika da sarakunan gargajiya karkashin jagorancin mai alfarma sarkin musulmi da ministan lafiya da kuma shugabannin hukumar kiwon lafiya matakin farko ta Najeriya tare da manufar hada karfi domin dakile cutar shan inna da ta kicinyewa musamman arewacin Najeriya da ma sauran cutuka. An yi hakan ne kuwa ta hanyar rattaba hannu a yarjejeniyar wanzar da aiki tare tsakanin gwamnatoci da tallafin attajiran da kuma sauran hukumomin ba da tallafi na ƙasa da ƙasa. Shugaban gidauniyar Bill and Melinda Gates, Bill Gates, ya sha alwashin ci gaba da ba da tallafi ta wannan haujin, to amma fa ba nan gizo ke sakar ba. Yace babba abin bukata shi ne haɗa ƙarfi da aiki tare, kazalika da sadaukar da kai, domin ta haka ne kawai kwalliya za ta biya kuɗin sabulu. Aliko Dangote, wanda shi ma ya ɗauko turbar Gates ta haujin ba da tallafi a ƙarƙashin tashi gidauniyar, ya bayar da shawara. Ya ce wajibi ne mu nuna sha'awa da ƙwarin gwiwa, akwai buƙatar ɗaukar matakai na gaggawa domin shawo kan cutar polio da sauran cutukan da ke addabar al'umma. Gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal da ke cike da farin cikin karɓar baƙuncin taron ya ce ba jihar da ta ci gajiyar tallafin haɗin gwiwa na Bill Gates da Dangote kamar jiharsa.
The Sokoto State, through the tremendous combined efforts with these foundations of Bill and Melinda Gates,
ya ce jihar Sokoto ta sami muhimman nasarori a ɓangaren kiwon lafiya ta hanyar kokari da tallafin gidauniyar Bill Gates da ta Dangote da kuma majalisar mai alfarma sarkin musulmi da suka hada da sanya al'umma a tafiyar, wanda ya samar da faɗakarwa akan muhimmancin alluran rigakafi na cutar polio da sauran cutuka. Shi kuwa gwamnan jihar Borno Kashin Shetima cewa yayi duk da yake an fuskanci hukuma da damuwa a jihar sakamakon ayyukan kungiyar Boko Haram, lamarin da ya haifar da kalubale wajen yaki da cutar musamman saboda har kawo yanzu akwai al'ummomin da ba iya kaiwa gunsu ba domin yi musu alluran rigakafi. Murtala Faruk Sanyina, muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
Madalla gaida Murtala Faruk Sanyina. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu ko karfe 1 ne da minti kusan 18 na dare a nan Washington, ga kuma shirinmu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka tonka huiba ku da maha tambaya ni ke da Kuja maha tambaya ni ke da.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kungiyar Boko Haram ta saki 'yan matan sakandaren dabci 104 daga cikin 110 da ta sace a makarantar sakandaren ranar da ake cika kwanaki 30 da sace su, yayin da bayanan da ba a tantance ba ke nuni da cewa biyar sun rasu akan hanyar zuwa jejin da aka yi garkuwa da su. Kungiyar kuma ta koma da guda ɗaya daga cikin 'yan matan sabili da taƙi musulunta. Wannan na faruwa ne ana saura mako uku a cika shekaru huɗu da sace 'yan matan sakandaren Chibok, da har yanzu kungiyar ke rike da 112 da babu tabbacin inda suke ko suna nan da rai duka ko kuma halin da suke ciki. Yayin da ake farin cikin dawowar 'yan matan, yanayin sace su da ya zo daidai da yadda aka sace 'yan matan Chibok ya zama wani abin da ya haifar da kila wakala. Banda haka kuma, tambayar da ke zukatan da dama bayan dawo da 'yan matan dabci ita ce, menene ya hana jami'an tsaro kama mayakan bayan sun ajiye 'yan matan? To bari mu bude wannan babin da hira da wakilin Haruna Dauda Biyu ya yi da shugaban kungiyar iyayen 'yan matan sakandaren dabcin Bashiru Alhaji Manzo kan gana wasu da shugaba Buhari makon da ya gabata.
Shugaban kasa ya zo ya sami mu a makaranta na garin Dabci inda aka kace mana yara, kuma ya zo an ba da dama principal ta yi sinata, ni na yi a madadin iyayen yara.
Na'am.
kuma shi mai girma gwamnan jihar Yobe shi ma ya yi bayani da Turanci ya zai fassara da Hausa, amma ba sai shi ne ya karanta ba haka da baki. Wannan da ya gama shugaban ƙasa ya karba, ya ba mu hakuri kuma ya jajanta mana kuma ya ce insha Allah suna nan suna ya kokarin su da wani wanda yake karɓayin sa wanda alakin abin ya rata wa yanzu. Jami'an tsaro suna sama da na ƙasa suna nan suna ya kokarin su da kuma hanya ta sulhu suna nan suna biyu don su karɓo mana yaranmu su dawo da su har
To kamar ko ya gaya muku lokacin da ake kokarin za a kwato waɗannan ko kuma za a sake karbo waɗannan ƴaƴan naku daga hannun waɗannan mutane?
Gaskiya bai gaya mana ba wannan nan.
To kamar ku me kuka gaya masa?
Mu sakonmu duk da babu lokaci bai ba mu dama mun yi sadda gaba ɗaya sakonninmu ba, amma sako ɗaya dai muka samu wanda shi ne babba a gare mu na cewa ya kokarinsa ya taimaka ya ceto mana yaranmu ya dawo mana da su hannu. Wannan shi ne a cikin sakonnin da muka so mu yi sanar masa wanda muka samu da muka gabatar.
To kuma kamar dukanku iyayen yara 110 nan da kuka halarci ko kuma an zaɓi wasu daga cikinku ne?
A'a, an ba da dama, da ka san an ce mana ba zai zo da ba, dama to zai tsaya.
Na'am.
An ce mu zaɓi wakilai mutum hudu su je su wakilce mu.
Na'am.
Har mun shirya haka kuma daga baya aka ce a babu ayi a kan kawai mu zauna mu kira da kuma aka ba da dama duka iyaye wanda suna nan dai su zo. To mun halartu mun je mun taru, na ga wasu gari ma sun zo wanda sun samu zuwa, wanda ba su samu zuwa ba kuma ba su duka kuma mun ba mu dama ai na kira sunayensu ɗaya bayan ɗaya sun shiga cikin hall. Hatta mata haka su ma na kira sunayensu ɗaya bayan ɗaya sun shiga hall.
Ganin cewa shugaban kasa ya zo har ya muku alƙawarin cewa za a kwato muku waɗannan ƴaƴa naku, kamar ya kuke ji ne ko yanzu hakan?
Da yake shugaba ne wanda an shaida cewa shi adali ne, kuma mu da mamun shaida cewa shi adali ne, ba ma tunanin zai ga mana magana na siyasa ko na yaudara ko na ƙarya. Gaskiya mun gamsu da maganarsa, yanzu muna jira sai dai kawai da bai ba mu lokaci ba shi ne abin da ya dan ɗaure mana, don a matsayinsa na shugaban kasa ɗin ko da ta hanyar sulhun ne a cikin sati ma zai iya gamawa a damuna da yaranmu.
Bai ba ku lokaci ba kamar wani iri?
Gaskiya da ya kamata a ce mana to ku yi haƙuri ku dube ni nan da lokaci kaza ko sati ɗaya ne ko biyu ne, tunda ya ambaci maganar sulhu ɗin shi ne ma mafi ala, don idan an cika ƙaramin sojan ne ƙarshen sa a samu asaran wasu rayuka wajen musayan wuta, amma in ta sulhun ne za a iya zama a yi sulhu a hasanta a biya musu nasu buƙatun a karɓo yaranmu a kawo mana.
To kuma
kaga wannan ɗin za a iya yin sa ko da a cikin kwana biyu ne ko uku a matsayinsa na shugaban ƙasa.
Tun kamar wannan lokacin kamar akwai wani bayani da kuka samu na kishin-kishin ko ga inda waɗannan ƴaƴana ku suke?
Akwai wannan bayanin gaskiya, don akwai wasu wurare da aka lissafa mana wanda in ma bincike za a tashi ko a ji an nemi waɗannan wuraren.
To kamar kun sanar da su jami'an tsaro ganin cewa tun har kun samu irin waɗannan
shi na sanar da su ainihin kwamitinsa da ya turo shi Buhari wanda suka zo da shi suka same mu muka zauna da su. To da yake lokacin da na samu wannan bayanin bayan sun zo sun tafi ne akwai wanda na kira a cikin su don sun bar mana namban waya dama in akwai wani abu mu neme su. Na kira su na musu bayani na gaya musu duka abin har na haɗa su da mutumin da ya bani wannan bayani wanda har an san bai fice shi ya je same su a Abuja.
Bayan samun labarin dawo da ƴan matan, Haruna ya kuma zanta da wani ɗan jarida da yake cikin ayarin waɗanda suka fara isa wurin da aka sauke ƴan matan. Ga bayanin nasa.
Mun bar jama'a turkar da shida mun shigo da su karfe 7.
Na'am.
Mun zo bakin gate din da na sojoji checkpoint bakin gara. Sai soja suka ce bara mu shiga cikin da to mutane saura kuma suna ta komawa suna ta tafiya kuma wani da yake duba mu.
O ku journalist naka ana ku shiga?
Amma mutane haka suna wucewa kai. Sai daga baya sun ce sai muka ji labari a cikin garin da ɗan Boko Haram na suna zuwa kaman kilometer away
to. Su ai suka ba ku labarin cewa ɗan Boko Haram suna zuwa?
Wa'ansu mutane wani mutum ne ya shigo da farin kaya ya zo checkpoint din soja ya yi magana sai ya juya.
Na'am.
To dama sojojin kuma su waya akan magana. Muna sai a wurin sai muka hango motoci daga gabar da suna tafowa dir kamar mota 7 ko 8 na ƴan Boko Haram. Ni dinna na ga motocin suna shiga cikin garin, suka shigo cikin garin suka tsaya daidai bakin kasuwa sai suka sauke yaran nan gaba ɗaya.
Guda nawa ne motocin kai ka gani?
Kamar 7 ne ko 8.
Kai da idanunka ka ga waɗannan motocin?
Ni na gan su da idona suna tafowa daga gabar da suka shiga.
Wani irin motoci ne?
Silos ne suka shigo da su.
Kai a matsayinka na ɗan jarida mai aiki ɗaukan hoto, ka ga yara hakan nan a cikin waɗannan motoci ko kuma motoci?
Ni na ga yaran nan na yi hira da ɗaya daga cikin, na samu biyar ido da ido na ɗauke su hoto sannan ko mun yi hira ɗaya daga cikin.
Malam Bashir Alhaji Manzo dai shi ne shugaban yayan ɗaliban dabcin da aka sace da kuma ya tabbatar min abin da ya wakanin kamar haka.
Sun kawo yaran da kansu sun zubar sun koma.
Sun kawo yaran su da kansu?
Chaman, kaman kuna da labarin yadda aka saka yaran?
A mota mana suka kawo su kawai suka sauke suka koma.
Su Boko Haram din?
Eh.
Motoci nawa suka zo da shi?
Mota tara ne.
Na ya lafiyar su take?
Eto yanzu kam kuna lafiyar su ga he likita ya bincika yi.
Kai akwai yarka da aka sace kai ma a ciki, ta samu dawowa?
Eh, ta dawo, ta dawo.
Shi ma dai Malam Muhammad Musa na ɗaya daga cikin iyayen wanda ya ce yana matsaye lokacin da 'ya'yan kungiyar Boko Haram din ga 'ya'yan nasu har zuwa tsakiyar cikin garin Dabcin ba tare da wani fargaba ba. Gaba abin da ke cewa
yanzu dai shugabanni wanda suke hannu abin nan 700 a lokacin da suka zo muna bakin hanya, lokacin da yaran suka shigo da motocin su da tara na Ibuwa yana gaba motan da iya 'yan mata baya karshe 'yan mata kawai dai ka gane
da sun shigo da motocin yaki ka ce kamar da Ibuwa motar yaki kenan. Ku kun ga wannan motar yaki da idanunku Malam Muhammad ganin cewa kai kana
ci Allahu kamar yanda nake magana da kai hakan ina tsaye a bakin tasha inda ka same ni ka dauki labaru ina zaune a nan mu biyu da wani mutum na uku muna tsaye a bakin wannan kwastan suka zo da na ga yaran nan sai na lead down na fashe da ku ka sai suka daga mun hannu
yaran
sai muka zo su yaran suka daga mun hannu sai na fashe da ku ka akwai yar mu a ciki
haka
da na daura hannu akan sai suka kira mu sai suka ce ku zo sai muka zo sai suka ce ga yaran
su wa suka kira ku sai Boko Haram din
insha Allah Haruna
suka kuma danka muku waɗannan yara
suka damka mana yaran mu suka sauka suka ce mana kuma suna tabbatar mana da cewa ba wani abin nan kudin da aka ba su suka saki yaran nan sun sake su dan Allah ne kuma sun tuba san cewa yaran nan musulmai bane sai da suka je suka ce suna azumi suka ba su suka yaruwa suka ce musu sun dauke su ne sun maida Kristan ne yaran nan amma suna ba da hakuri da Allah sai hakuri za su dawo da sun Kristan din guda daya ma sun ki su dawo da ita suka ce mata ta karbi kalmar shahada ta ce ba ta karba ba kamar yanda nake magana da kai haka da tambayi wani da ana cewa sauran yarinya da ɗaya daga cikin mu a nan yaran kenan ga take cewa ai ta ki ta karbi kalmar shahada ne shi yasa suka ce ba za su sauke ta ba suka koma da ita.
Wato guda ɗaya a cikin waɗannan yaran ba su dawo ba.
Sun koma da ita amma guda biyar daga ciki Allah ya musu rasuwa.
Yanzu guda nawa aka dawo da su taga meme?
Guda 700 ne Haruna.
700?
Insha Allah.
To ai abin da ake bada shi ne 110 aka sace. Ka ce guda biyar kuma Allah ya musu rasuwa. To abin adadin da ake bayarwa ya fi 110 kenan.
Ya fi 110 da wannan yaro namijin ma ya dawo karamin yaron.
Akwai namiji a ciki ma ba duka bane mata?
To za mu ci gaba da bin diddigin wannan batu mu nemi gaskiyar bayanan da ke karo da juna dangane da yanayin maido da 'yan matan Dabci da gwamnatin tarayyar Najeriya ke cewa an sako su ne tare da taimakon abokan kawancenta. Bayanan da kungiyar ta yi wa al'ummar Dabci lokacin da ta dawo da su kuma ta nuna cewa ta dawo da su ne bisa radin kanta. Yanzu a madadin wakilin mu Haruna Dauda Biyu da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Chubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin sai kuma injiniyan mu da ya hada mu da ku alheri ke muku fata alheri kada ku manta kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukan batutuwa da muke gabatarwa a shafin mu na internet voahausa.com da alheri
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya
to madalla yanzu kuma ga labarin a takaice.
A takaicen wata daya bayan kwashe 'yan matan kwalejin mata da ke garin Dabci su 110 jiya Laraba mayakan Boko Haram suka yi garkuwa da su suka dukansu. Wannan ya faranta wa iyaye da ma sauran al'umma rai kwarai da gaske. Sai dai abin tambaya a nan shi ne ko menene ya haifar da sakin waɗannan 'yan matar? Daga yanzu zuwa kowane lokaci ana sa ran shugaban Amurka Donald Trump zai kalubalanci China kai tsaye. Wanda ba mamaki ya rikide ya zama babban sabani ta fuskan kasuwanci a tsakanin manyan kasashen biyu mafiya karfin tattalin arziki a duniya. Daukar mataki akan China game da cinikayya martini ne akan kasar wato akan satar fasaha da daukar wasu fasahohin Amurka zuwa da wasu kamfanonin China suka yi. Ana sa ran shugaban Amurka ya bayyana waɗannan matakai a wani lokaci yau Alhamis idan Allah ya nuna mana. Amurka ta yi tattaunawa mai ma'ana tsakaninta da ƙawayenta na Turai a cikin satin da ya gabata akan wasu sauye-sauye game da yarjejeniyar da aka kulla kan shirin nuclear Iran. Sai dai ta ce tana gudanar da wani shiri na bacin rana idan shawarwarin ya kurkuce. Kuma shugaba Trump ya yanke shawara ya janye Amurka daga cikin wannan yarjejeniyar.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin mu na wannan safiyar, sai can da hantsi za a ji mu dauke da wani shirin kuma a madadin abokan aiki na musamman Maladin Ibrahim Ayawa da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri, da wanda ya shirya ya bada umurni Malam CD da kuma injiniya mu na wannan safiyar Mr. Kelvin Baba Yakubu Makiri ne ke sallama da ku, sai da hantsi. Assalamu alaikum.